بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، من أرجد لبوديا الله سبحانه وتعالى يقوى نقومي ليقاموا أن يمتين له بدر اللتني يومنا قوم شاشدة قوتا على المحرم هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر مكة وبن المدينة كان لشكرا دبول إلى أربعين لهدو أكدائي ميلادية يومنا قوم شاهد قوتا تقواص شكرا تدبو بيو لأشرين دبي من داوان مجلسي يومن شي قبر كراتوان اللتافي مفسدات القلوب نوانا بابا مالمي محمد بن صالح المنجد اللهم لو كان سركي يقارى مسلافيا يقوم قارى مسها قولي أكن جرباوا إذن ينقوى سنبي ساتي بيود سكا قباتا واندشيني زماتا قرشيد مكا قباتا منقر قر بياني أكم مراجع عند مكي نشن فئة أكم الأمر يزوتيا بإيران أبين ديشا يزوتيا da irin yadda zuciya take kyautata ta inganta ta tsaftata ta kyautata da kuma irin yadda zuciya take kamuwa da cuta ko dai ta shubaha ko ta shahawa wanda wannan cuta yana iya kai zuciya zuwa ga rauni har ma yana iya kai ta ga mutuwa gabaki daya kuma mun je ji irin tasirin zuciya kware da gaske wanda idan mun fahimci wannan da kyau zai zabarar da mu akan kowa yi bakin kokarinsa ganin zuciyarsa ta tsarkaka ransa ta tsaftata wannan shine zai baka rayuwa mai kyau a duniya kuma ka samu kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama to kai tsaye za mu shiga cikin littafin duk da kasancewa idan ba a manta ba shi ma karatun littafin mun fara shigansa amma mun ce za mu dawo daga farko saboda mu hada kan karaton farkon sa da karshen sa ta bangaren ma'ana to abu na farko da me wannan littafi ya kawo shine alhawa sarrai san zuciya kamar yadda muka sani wato sarrai ko kuma san zuciya duk bahaushe kan faɗe su ko san rai ko san zuciya duk wanda muka faɗi dai abin da muke nufi kenan wata irin katafariyar cuta ce wacce idan ta kama zuciyar dan adam to za ta matar da wannan zuciyar idan cutar san rai aka jarci bawa da ita ce take juyar da hakikanin abubuwa a cikin zuciyar mutum sai ya koma yana ganin baki ya koma yana ganin shafari yana ganin banna a matsayin abu mai kyau yana ganin halaka a matsayin cin nasara sai ta caccanza mafuskantar al'amura kuma sarrai ita ce wannan cutan da takan maida al'insan bila insaniya gashi mutum amma babu mutuntaka ta maida almar'u bila muru'a ya zama dan adam amma babu mutunci cuta ce wacce take tana makantarwa tana kurumtarwa mai bin son rai idan yana bin son ransa idan sa makancewa yake yi sai kuma ya rika ganin kamar mutane ma duk makafi ne ba sa gane cewa san rai yake yi sai ya kurumtar sai ya rika daukan mutane su ne kurame ba sa ji suna fahimtar abin da yake yi cutar san rai ita ce wannan cutar wacce take sabbaba anna da fasadi da miyagun halaye da gurbatattun ɗabi'u da kaskanci na duniya ta kuma gadon mutum da kaskanci na gidan lahira al-imam Hassan al-Basri a cikin maganganunsa
yana cewa alhawa sharru da'in yukhalitu qalban, in kana neman cuta mafi cutar da zuciya, mafi sharri ga zuciya, to idan ka samu cutar san rai, to sai dai ka dawo da baya. Kuma wannan san rai alqur'ani mai girma ya nuna mana inda ya halakar, ya tabar, ya gadar da wata fitina da ba za ta yanke ba daga nan har tashin alkiyama. Idan ka ɗauki kissan annabi Adam, ‘ya’yan annabi Adam da Allah ya ba mu labarinsu a cikin suratul Ma’ida, lokacin da ɗaya ya kashe ɗaya, abinda ƙur'ani ya gaya mana, faqawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, ransa ne kawai ta shato mishi, kawai ya kashe ɗan uwansa. Faqatalahu fa asbaha min al-khasirin, sai ya kashe shi, tun daga lokacin nan ya zama cikin tababbu hasararru, wanda kuma daga kan wannan kisan sai ya zama duk wanda ya kisa a ban ƙasa shi kuma wancan yana da zunubi, yana da kamashin zunubin kisan rai, saboda kawai ya biye ma zuciya, ya biye ma rai abinda take so. Haka nan samiri da alqur'ani ya bamu labari a cikin surat Taha, lokacin da ya ɗauki ɗan maraƙi, ya ƙera ɗan maraƙi, yana kuka, ya kiranni mutane a kan sa bauta masa, da annabi Musa ya tuhumce shi a kan me yasa ya yi haka. Babban hujjan da ya ba annabi Musa, kazalika sawwalati li nafsi, haka nan dai na ga dama, haka nan zuciyata ta ƙawata mun, haka nan raina ya shato mun, za ka shi yasa kawai ne. Da haka rai ne suka bi, sun bi son zuciya, sai ta jefa su cikin halaka, ta jefa al’umma da dama cikin halaka. Sanin mahimmancin wannan ya sanya Allah subhanahu wa ta’ala ya tsawance mu akan al’amarin rai, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Duk wanda ya tsorace tsayuwa gaba ga Allah subhanahu wa ta’ala, ya hana ransa abin da kake so, Allah ce to wannan mutum gidan aljanna ita ce makomansa. To wannan ɗan shimfiɗan da muka yi kenan akan al'amarin alhawa, san rai ko san zuciya. Sai malam ya ce muqaddima, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ما ليش بيان هذا؟ كما رد مكني بياني أقول يوشي لفظا أما بعد يازو أشنا القرآن من جرما يازوكم أشنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ينادي أشكال لدبا نزنشي أشكال القرآن Allah yana faɗi akan annabi Dawud, wa atana al-hikmata wa fassala al-khitab. Akwai malamai na tafsiri da suke cewa fassala al-khitab shine faɗin amma ba'd. Akwai malaman da suka faɗi haka. Da haka su a gurin su kenan faɗin amma ba'd ya zo a cikin al-Qur'ani mai girma. A cikin hadisai kuma sanannen abu ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya yabi Allah, ya jinjina ma Allah, ya yabi Allah da abin da shi Allah ya cancance shi, sai ya ce amma ba'du. Irin waɗannan a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da yawa. Har wani mawaƙi na Larabawa yana kawo laqad alima al-hayyu limanuna annani idza qultu amma ba'du an yakhatibuha. In dai suka ji na ce amma ba'd, to san san zan isar da sako mai nauyi, sako mai muhimmanci. Wannan sunna ce daga cikin sunnoni na magana, kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne. Idan mutum ya yi magana, ya yi godiya ga Allah, ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, kafin ya fara zancensa sai ya ce amma ba'du. Sai malai ya ce fa inna tiba'al hawa 'anil khairi saddun, kai bawa ka sani cewa bin san rai to yana karkatar da mutum daga alkhairi. Duk abin da ka san ya ansa sunan shi alkhairi, to san rai na karkatar da bawa daga wannan alkhairi. Idan kyakkyawan shugabanci ana kiran shi alkhairi, to bin san rai na karkatar da bawa daga kyakkyawan shugabanci, sai koma mummunan shugabanci. Wato idan aka sa san rai a cikin babin shugabanci, sai kaga an kasa zaɓo wanda ya cancanta, sai a zaɓo wanda aka ga dama. To daga lokacin nan kuma sai addinin mutane da rayuwarsu sai gurɓace. Kamar yadda ka san, zamantakewan aure alkhairi ne, duk yadda aka sa san rai a cikinsa sai karkatar daga alkhairi. Sai kaga an kasa zaman daɗi, an kasa zama na ba juna haƙƙi. Sai kasance gidan aure kamar yadda nake faɗi a kodayaushe, ya koma gidan uquba, ya koma gidan kurkuku, ya koma gidan da idan ma bawa ya tuna da shi sai gaban shi ya riƙa faɗi, mata ko miji. To shi ne nan malam ke gaya maka cewa bin san rai yana karkatarwa daga alkhairi. Walil aqli mudaddun, haka nan kuma yana kishiyantakan hankali, nagartaccen hankali da bai cakuɗu da hauka ba, da bai cakuɗu da ruɗu da hauma-hauma ba, to yana cin karo da san rai. Kenan duk hankalin da ya cakuɗu da san rai, to a lokacin ne sai ka gani hankali yana aiki irin na taɓaku, amma bai gane ko kuma bai tsammanin mutane suna fahimta. Sai ka ga mai ilimi yana aiki irin na jahilai, sai ka ga wayayye yana aiki irin na ƙauyawa. In muka ce ƙauyawa, muna nufin wanda ilimi bai tasiri a rayuwarshi ba, shi ne ba ƙauye. Komin ƙauyancin mutum a ce yana zaune a ƙauye can nesa, amma imani da sunna sun shiga cikin rayuwarsa da adalci, shi kenan ya fita daga cikin ƙauyanci kenan. Amma komin barikancin mutum a ce yana zaune a Abuja, ko yana zaune a Riyadh ta ƙasar Saudiya, ko yana zaune a New York na ƙasar America, ko yana zaune a ƙasar Ingila, amma kuma babu imani, babu sunna, babu adalci a tare da shi, to wannan mutumin shi ne ƙololuwan baƙauyi. To san rai ke sanya wato hankali ya gurɓata, ya cakuɗa gaskiyanshi, ya cakuɗe da wato ƙaryarsa. Malai ce la'annahu yuntiju min al-akhlaqi qaba'ihaha, saboda shi san rai idan ya shiga cikin mutum, to yakan gadar mishi da waɗansu irin ɗabi'u da halaye, amma fa masu muni, masu muni. Sai ka ga babakere da son kai da rashin kunya da rashin mutunci da zalunci, ɗabi'u dai irin na dabbobi, sai ka ga mutum ya siffanta da shi. Ɗabi'u irin na shedanci, sai ka ga mutum ya siffanta da shi. Sai ya watsi da ɗabi'u irin na mala'iku, ɗabi'un karamci da daraja, ɗabi'u abin godewa. Wa yuzhiru min al-af'ali fada'ihaha, sai kuma ka ga wannan san rai ya bayyana aikace-aikacen, ko kuma ya gadar da waɗansu aikace-aikace ababen kunya ga mutum ɗan adam. Idan aka sa san rai, sai ka ga musulmi yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah, amma ya bi san ransa, yau da shi da wani kafiri ne suka kulle ƙofa suna kirfa yadda za a yi a maguɗin zaƙi. Wani lalacewa ya wuce a ce musulmi da arme sun haɗa kai suna son su wata cuta. Ko ka ga musulmi ya tashi daga yadda aka san shi da tarbiyyar musulunci, yana bibiyan 'ya'yan kafirai, yana zina da su, suna haifo masa 'ya'ya, babu abin kunyan da ya wuce wannan. To an sa san rai kenan. Ko kuma ka ga wani musulmi yana haɗa kai da waɗansu kafirai suna shiga ƙungiyar asiri, ƙungiyar da ake shirka da Allah, duk an yi ne wai saboda ana son a biya mare buƙatuwarta, shi yana neman mulki, mulkin nan kuma alama na nuni akan ba zai same shi ba har sai ya shiga kungiyar asiri. To sai ya shiga kungiyar asirin da shedo ɗin san kafiran kiristoci da yahudawa da maguzawa yau duk sun haɗu gurin bautan wani Allah, amma fa shi da sunan Muhammadu ko da sunan Abdullahi ko da sunan Abdurrahman ko da sunan Umar ko da sunan Usman ko Ali. To idan aka samu hawa san rai sai ta gadar da miyagun aikace-aikace ababen kunya wanda abin kunya ne ma a ga musulmi yana aikatansa. Wa yaj'alu sittara al-muru'ati mahtukan, idan san rai ya gwamutsa ɗan adam sai ka ga wannan sataran ta mutunci da yake da ita sai ta yage sutura ta mutunci sai ta yage, sai ka ga mutum ya koma ba mutunci. Saboda mene? Yana son kuɗi, wannan kuma sai kai shi ga roƙo dabara da bambaɗanci a cikin mutum dubu zai iya fitowa ya ta roƙo yana bara. Wanda ran ɗan adam nagartacciyar rai ba ta yi da wannan ba, ƙasƙanci na rayuwa, sai ka ga mutum ya koma ya tashi daga bautan Allah ya koma yana bautan doki, shi rayuwar shi gabaki ɗaya a kofatan doki yake ƙarewa, ya yi watsi da bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yana ganin burgewa ne yau a ce yana kusa da wani bil'adam irin shi, amma baya jin akwai burgewa a ce yana kusa da Allah. Sai ka ga mutum ya ta rayuwa na ƙasƙanci, mutuntakan da ɗan adam yake da shi, wanda Allah ma ya girmama shi, wala ƙarƙar ramna bani Adam, shi sai ga babu buƙatun wannan daraja. Shi sunan shi yaron wani, abinda wani ne yake so zai yi, ko da kyau ko ba kyau zai yi. Da haka babu mutuntaka a harshen shi, babu mutunci, don akwai mutuntaka na harshe, daɗaɗɗan kalmomi, kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim yake faɗi, mutum ya zama yana da daɗaɗɗan kalmomi a harshensa. Karatun Al-Qur'ani shi ne ahsanul hadith, ambatan Allah subhanallah walhamdulillah, umarni da abu mai kyau da hani da munanan ayyuka, da kuma al-kalimatut tayyiba, kawai ka ga ɗan uwanka musulmi ka gaya mishi abin da zai cusa farin ciki a cikin zuciyarsa. Kaga duka waɗannan mutuntaka ne a harshe. Akwai kuma mutuntaka a dukiya, shi ne a nemi dukiyar ta halal, a sarrafa shi ta halal, cin abin da Allah ya dade shi, ko nawa aka kashe ba a yi almubazzaranci ba, kishiyan wannan shi kuma rashin mutunci kenan a cikin dukiya. Mutuntaka a cikin mulki, mutum ya amfani da mulkinsa wurin taimakon gaskiya da masu gaskiya, da dakushe ƙarya da maƙaryata, sannan kuma yi amfani da mulkinsa wurin gayyato mutane su gane gaskiya. To akwai kuma mutuntaka a cikin ɗabi'a, irin wanda muka sani, karamci, kyauta, amma bawa ya zama shi kullum hannun shi a haka, ai babu mutunci a ciki. Ai mutunci shi ne kullum ya zama hannunka kai ne za ka miƙa. To idan aka yi rashin dace, san rai ya shiga cikin mutum, sai ka ga duk waɗannan ƙofofi na mutuntakan bawa bai gamsu da su ba, sai ya zama shi ya fi gamsuwa da asirin shi a tone, a harshe ya iya baƙaƙen maganganu, ya iya batsa, ya iya bara, ya iya bambaɗanci, a aiki ya iya ƙasƙantar da kanshi, ya kuma ƙyale bautan mahalicci Allah, haka ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u. Kuma da kala sharri maslukan, idan sharri ya shiga mutum, sai kaga ya buɗe mishi ƙofar sharri, ƙofar da kawai bi zai yi, ƙofa ga yi nan an lailaita shi, hanya ta zama laya-laya, ga yi nan kamar an shimfiɗa kwalta mai kyau, amma fa na sharri ba na alkhairi ba. To idan san rai ya gwamutsa ɗan adam, to haka nan za ka ga ya gadar mishi da waɗannan sharura, ya toshe ƙofar alkhairi, ya buɗe ƙofar sharri, ya kishiyanci nagartaccen hankali, ya gadar mishi da miyagun aikace-aikace, ya gadar mishi da tado da ɗabi'un munana. Duk wannan na daga cikin sharrin san rai. Har shi yasa sai malin ya ce, alhawa maqiyatul fitna. San rai ita ce abin hawan fitina. Duniya dai kun san akwai fitintunu da yawa, akwai fitintunu da yawa, akwai fitinan dukiya, akwai fitinan mata, akwai fitinan mulki, akwai fitinan ‘ya’ya. To, san rai ita ce abin hawan waɗannan fitintunun. Wato, duk wanda ya hau dokin san rai, to sai ta kai shi zuwa ga waɗannan fitintunun. Kun fahimta? Wanda ya hau dokin san rai, kawai shi abin da yake so shi zai yi, to za ta kai shi fitinan da ake samu a cikin dukiya. Zai iya neman dukiya ko ta kowace irin ƙofa, ta halal ko ta haram. Shi ne sai ka ji an ce maka wani yana son ya kuɗi, sai a ce amma fa sai ya zo an yi luwaɗi da shi. Cikin rashin mutunci da ƙazanta, sai mutum ya je ya miƙa kanshi a yi luwaɗi da shi sai ya samu kuɗi. Akwai wani bawan Allah da yake gaya min cewa wani malamin jami'a haka yake ta nemansa, yadda ka san ana neman, kana neman matan aure, kana neman matan da za ka aura, haka yake ta neman shi. Cikin abin da yake gaya masa shi ne, mutum kawai talauci ya ƙulla alaƙa da talauci, ya amsa roƙonmu kawai ji ambaliyan kuɗi a cikin akaunt ɗinsa. Haka yake gaya ma wannan mutumin, wai ya amsa roƙon shi, mutum ya ji ambaliyan kuɗi a cikin akaunt ɗinsa. To kaga yana faɗawa cikin wannan, ya hau dokin san rai, ya ce bari in amsa, to ya faɗa cikin fitina. Fitina na rashin mutunci, fitina na fushin Allah, fitina na zuban mutunci daga fuskansa. Saboda duk wanda ke irin waɗannan miyagun ɗabi'un, sai Allah ya cire alfarman mutanen kirki daga fuskansa. Daga ƙarshe kuma ya faɗa cikin fitinan mummunan ƙarshe. To haka nan, idan mutum ya bi san ransa a cikin iyalansa, shi ne sai ka ga mutum yana ganin ai matata kyakkyawa ce, don haka bari in fito da ita a ganta sosai, in sai mata gwalagwalai, in sai mata zinari. Idan ta caɓa kwalliya ta fito, abokaina sun san na ɗaran matsara. To yana iya faɗa cikin na ɗaya dai, duk a gama gana, a gama ganin kayan adam matan, da wanda Allah ya gina halittanta da shi, da abubuwan da kuma ta saba daga baya, kare da doki duk zai gani. Ai, babu fitinan da ya wuce a ce ni'imanka ba kai kaɗai kake ci ba. Duk inda kuka yi tarayya a cikin ni'ima, ai, ta tashi daga ni'ima kuma. Gare ka dai kai, tunda in an yanyana muku ne. To sannan kuma ga fushin Allah, mutum ya zama abiyu, ba shi da kishi. Ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba, ta ja mishi fitina. Kyakkyawan mata ta ja mishi fitina. Wani lokaci kuma fitina a cikin dukiya, wani lokaci fitina a cikin abubuwa. To shi yasa nan malam sai ya kawo ce alhawa maqiyatul fitina. San rai ita ce abin hawan fitina. Wa duniya darul mihna, ita kuma duniya gida ce ta jarabawa. Da aka ka gane cewa duniyan nan duk abin da ka gani a ciki jarabawa ce. Inna ja'alna ma al-ardu zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Duniya gidan jarabawa ce. Duk abin da ka gani shi a duniyan nan, ko dai ya zama maka mabudin alkhairi da aljanna, ko ya zama mutum mabudin sharri da azabin Allah. Sai ma da ya ce to fanzil anil hawa taslam. Wancan abin hawa, wancan dokin fitina shi ne san rai ko? To ka sauka daga gare shi, sai ka fuɓuta. In Allah ya azurta ka kai watsi da san rai, to ka sauka kenan daga dokin fitina, sai ka fuɓuta. Amma fa jama'a, wato haƙura da san rai ba fa ƙaramin abu ba ne. a haka dai a karatu gashi yanzu muna fadin shi cikin kalmomi takaitattu a majalisi, takaitaccen majalisi. Amma yayin da aka zo aiki da wannan, to a nan ne akan gane hakikanin masu imani, a nan ne akan gane mazaje na gaskiya, a nan ne akan gane masoya Allah na gaskiya. Ga abin da in ka sa san rai za ka samu biyan bukata, in ka cire san rai kana iya rasa wannan abin da kake nema. To yanzu ya za a yi? To a nan ne fa za a gane namiji. Akwai wanda idan ya kamu da rashin lafiya sai a ce masa, idan da ka daure a yi maka kaza, a yi maka kaza, kuma na ƙofofin shirka ko bid'a, za ka warke. To idan ya bi san ransa yana iya kai shi ga halakan har abadan abada. Akwai wani malami da yake bayanin wani abokinsu da ya kamu da rashin lafiya tsawon lokaci, an yi magani an yi magani ba a samu shawo kan matsalan ba, sai masharranta shedan kenan da rundunansa sai suka kawo masa shawaran cewa da za ka je a yi maka girka na ƴan bori kenan za ka samu lafiya. Shi malamin yake faɗin cewa haka suka yi ta godo da shi, wane wannan zai ci imaninka? Shi da ya ce, ai bari dai a je a yi girkan nan, in ya so daga baya ya tuba. Aka ɗauke shi aka kai gidan ƴan bori, aka je aka yi fara girka shi, aka girka shi, aka girka shi. Lokacin da aka buɗe shi baya an gama girkan, sai aka samu ya mutu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mutu kafiri da shi da Abu Jahal da shi da Fir'auna makomansa ɗaya, in ya shiga wuta ba zai taɓa fita ba. Ya mutu kafiri, kawai rai aka amsa gayyatanta, rai ne ta kawo invitation cewa je ka kai, za ka tuba daga baya. To ina lokacin tuban? Babu. Babu wani mutumin kirki da zai halarci sallar janazarsa. To kaga da Allah ya sa ya sauka daga wancan abin hawan da zai kai shi zuwa ga fitina, da bai fada cikin wannan bala'i ba. Da bai fada ba. Akwai waɗansu bayin Allah suna zaune a cikin musulmi, yau da daɗi gobe ba daɗi, yau a ci mai daɗi gobe a ci mara daɗi, jibi ma ba za a samu abin da za a ci ba. Haka nan dai suke lallaɓawa, sai wani ya hau dokin fitina ya ce bari ya tafi ƙasashen kudu, bari ya je can ya nemi kuɗi, a can ana yin kuɗi. Sai ya tafi, yana zuwa kudin nan kuwa sai ya ƙare da rabi ya bar addinin musulunci ya zama kafiri. Da za a cikin karatun da aka yi a nan, wanda aka yi ma mata, wata take cewa a sanya ɗan uwanta a cikin addu'a, ya tafi kudu neman kuɗi, amma yanzu ya rabi ya bar addinin musulunci ya zama kafiri. Wani abin hawa ya hau ya tafi wannan kudu? Son zuciya. Da ya yi haƙuri da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje shi ya zaune a cikin musulmi, amma ya kasa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ruwana da mutumin da ya je ya zaune cikin mushrikai cikin kafiri, ba ruwana da shi. To ga irin tsoron da ake ma bawa. To an bi an hau abin hawan san rai kenan, sai ya kai mutum zuwa ga fitina. To sai malaka yake cewa idan ka sauko daga wannan abin hawa na san rai, to taslam, sai ka kubuta. Wa a'rid 'anil duniya taghnam. Ita ko duniya maganin ta shine ka kauda mata da kai. Menene ma'anar kauda kai daga duniya? Shine ta zama a cikin hannunka, kar ta zama a cikin zuciyarka. Ka kauda ma duniya da kai kenan. Idan ta zama a cikin zuciyarka, ita za ta rika juya ka. Ita za ta rika juya ka. Amma idan duniya ta zama a cikin hannunka, in ka ga dama za ka ba wancan, in ka ga dama ka ba wancan, in ka ga dama ma ka yi watsi da ita. Irin da yadda ka ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke. Akwai masu kuɗi na gaske a cikinsu, amma duniyan tana tafin hannu ne, ba a zuciya ba. Shi yasa sai ka ga mutum ya sadaka da raƙuma, raƙuma ɗari, raƙuma dubu, da kayan raƙuma, kamar a ce tirela, 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 allata shinkafa, trailer guda 1000 misali ko kuma kace trailer guda 100 kai ko da trailer guda 10 ina ce suna daukan kusan buhun shinkafa 100 misali tan daya to mutum ya samu trailer guda 10 ya kyauta da shi ya ce ya ba da shi fi sabilillah kai ka san wannan wallahi da duniyar nan a cikin zuciyarsa take wallahi ba zai iya ba sai dai idan tana tafin hannu ne an ba mu labari cewa lokacin da Alhaji Ahmadu Ido Allah ya gafarta masa shine ya bada sadakan asibitin musulmi kyauta ya bada sadaka fi sabilillah yace a taimaki addinin musulunci da aka gaya mu wani mai kuɗi wanda shi ya ninninka Alhaji Ahmadu Ido kuɗi a wannan zamani cewa Ahmadu Ido ya bada asibitin nan dake kan hanya a dan magaji wai sadaka fi sabilillah yace wani irin sadaka kuma aka ce sadaka fi sabilillah kun san abin da yace ku kyale wannan sakare mahaukaci ne saboda shi duniya tana cikin zuciyarsa ne shi kuma wannan Allah azuta shi duniyar tana hannunsa ne shi yasa ya ba da irin wannan katafaren gini ga al'umman musulmi bai ma wadatu da wannan ba har waɗannan shaguna da ke fizat na sabon gari duk nashi ne sai ce ya ba da su fi sabilillah an ce akwai waɗansu ‘yan kasuwa cikin Ibo da suke kasuwanci a wurin in suka ji an ce mai gurin wai ya ba da gurin kyauta fi sabilillah riƙe kai suke suna kuka ya za a ce mutum ya kyauta da irin wannan babban dukiya haka a cewa mutum ya kyauta da shi to kaga wanda duniya take cikin zuciyarsa haka yake baya iya kyauta da kayan banza na duniya duniyan da take tsinanniya da ita da abin da ke cikinta in ka tsama ambaton Allah da abin da ke da alaka da ambaton Allah sai ko malami sai ɗaliban ilimi Allah ka sanya mu cikin su kadai ne ba su cikin tsinon Allah to duk abin da yake tsinanne kana wani abin nan gurin kaure kai daga gare shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gane duniya sai yake cewa ta ya za a yi in ji daɗi kaifa an ta ya za a yi in ji daɗi in more wa qadilta qam sahibul hu abinnan na sahibal menene qar yace mala'ika da aka wakilta shi kula da al'amarin busa ƙaho ya riga ya kafa ƙahon a bakin sa ya ja numfashi yana jira ne a bashi umarni kawai ya saki numfashin a bushin ƙaho annabi yace ta ya za a yi in ji daɗi in more rayuwa bayan ni na san da wancan matsalan a gaba to yadda ake ribatar duniya kenan ka kasanta ta ka gane ita gidan banza ce ka gane cewa da ta kai darajar fifikin sauro a wurin Allah kafiri ko makwaldin ruwa ɗaya ba zai sha ba wai a wurin Allah wannan duniyar da gine-ginanta da zinaran da ke ciki da azurfan da ke ciki da manya-manyan motocin da ke ciki da shimfiɗu da ke ciki da ƙyale-ƙyalen ɗaki da ke ciki wani ɗakin in ka gan shi sai ka fara tunanin ko akwai ayin da ta nuni a kan cewa za a hasko aljanna sai ka fara tunanin kamar ko gidan aljanna ne irin yadda aka ƙawata wuri to duk tsinin nune fa a wurin Allah da a ce sun kai darajar fifikin sauro a wurin Allah to kafiri ba zai samu makwaldin ruwa ɗaya ba fifikin sauro ba da Allah wai yake son a bashi fifikin sauro wanda yake so da Allah ya ɗaga hannu to waye yake so a bashi mota guda na fifikin sauro ai shela cewa kana son a taro maka fifikin sauro trailer guda waye yake da bukata to in ya kai trailer 1000 duk taron banza ne to haka nan Allah ya ɗauki duniya shi yasa duniya babu laifi za ka neme ta gwargwadon abin da rayuwarka za ta tsaye amma duk abin da sai ka taka dokin fitina sannan za ka same shi a duniya kai watsi da shi za ka samu aiki a wuri kaza akwai albashi mai tsoka amma akwai yiwuwan ka rabu da imani wallahi ka kyale wannan aikin ka kyale shi aikin banza ne za ka auri wata mata amma akwai yiwuwa in ka aure ta karkatar da kai daga tafarkin Allah ka kyale ta Sayyidina Abdurrahman dan sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu da Abdurrahman din da Abu Bakar din da babansa sai da sayyidina Abu Bakar ya sa shi ya saki matarsa ba shi Abdurrahman din sayyidina Abu Bakar sai da ya sa ya saki matarsa maqasudi kuma shine ya ce ya fahimci ina tsananin son matar nan yana gurin kanta shigar tsaddi shi daga jihadi a tafarkin Allah Abdurrahman ne ma giya akan ai mishi hakuri yayi alƙawarin wallahi ba za ta shigar tsaddi shi ba sayyidina Abu Bakar ya shafa mu irin shi to ka ce bai yadda ba har sai da aka samu wadansu sahabbai suka shiga cikin magana sannan ya ce to da shar'i yana ganin yayi baya ba a harkan Allah to zai rabu da wannan mata to kenan ko da mata ce za ta shagaltar da kai daga ambaton Allah daga kan tafarki madaidaiciya kana iya hakura da ita ko iyaiya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ko haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana to da ka duniya haka ake daukan ta ka dauke ta wufi ka dauke ta banza ka dauke ta masu cinta yau suna jin dadi gobe su ne zaka gansu sun risala wanda ake fadi yau dai nan muna da matasa ga kowa ya kosa yi kudi dan uwa ko kai kudin nan wallahi ka dauki shekara 40 50 duk ka canza daga yanayin ka ka canza to haka ake fuskantar duniya to in kari ba kan yasance duniya ka kauda mata da kai shine ka neme ta gurguda yadda rayuwar ka za ta tsayu wala tansa nasibaka minad dunya amma ta tsaya a tafin hannunka shine sai ka karba da ita ga inda ya dace ka ba da ita ga addini ka ba da ita ga daidaiku wa atadal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil sai ka dukkan iya taimaka musu Allah ya ji kan malam Abubakar gumi an masa kyautar mota wannan da suke zaune a gaban shi su suke fadin wannan an masa kyautar sabuwar mota fil a wancan zamanin aka ce ga mota wani ya kawo yace to ku aje mu budin nan aka aje mishi akan shinkida wani yazo cikin dalibai ya ga mota a waje wannan fa aka ce an kawo malami da ya shiga akai karatu aka gama karatu sai alaga fa malam muna murna sai murna mi sai mun ga sabon mota da aka kawo maka yace eh ko kana bukata ni yace eh yace to dauki mabudin a kamun ma saka mun ba shikenan fa ya samu mota fa ya samu mota kai yanzu sai ka fata malamin nan ko yana da hankali mota fa a baka mota yanzu baka maga motar baka kyauta da ita mala baka gumiya ce irin wannan kyaututtuka akwai ɗaya daga cikin ɗaliban al-Allama bin Baz yana faɗin yadda rayuwar bin Baz yake yace akwai wanda yazo irin ci kuɗi a hannunsa sununun kuɗi ina jin ya kai riyal 30,000 in ban manta ba a cikin kasa cikin kamar yadda yake faɗi da yaran ci kuɗin yayi alƙawarin zai kawo rana kaza sai bai kawo ba ba su sake haɗuwa da malam ba sai a wani kamar a ce wani wa'azi haka ko muhabara da aka shirya shine sai je yana yankan nan gari Allah gafarta malam na ce zan zo da kuɗin nan da na ranta lokaci kaza to ban samu zuwa shi ba to shi ɗalibin sai ya fara to ai kaga ka saba kai kaza Allah gafarta wannan fa ya saba sai bin bazai yana ce mishi wannan abin nan kana nufin wai kenan a yafe masa to shikenan ya je mun yafe mishi malamai kenan na Allah wanda yake duniyan a cikin hannunsu take suna iya watsi da ita lokacin da suka ga za ta shagaltar da su amma mu yanzu abubuwan sai a hankali shi yasa in dai muna neman mu samu tsarkin zuciya to sai mun raina duniya mun kasanta ta mun daidaita ta sai dai mu yi rayuwa a cikin ta kawai abin da yake za mu rayu da shi la mahalata amma in dai ta shiga cikin zuciyarmu to haka nan za ta yi kawar da mu ta hana an samu sarki na zuciya malai ce wala yughrannaka hawaka bi tibil malaji wala taftinannaka dunya bi husnil awari kar ka yadda san ranka ya kawata maka rudani wanda ke shagaltarwa abin da yake rudi ne kyalkyal banza sai san ranka ya tunna maka wancan kyalkyal banzan fa wani kayan gabas ne kar ka yadda da wannan kar kuma ka yadda duniya ta fitine ka ta dauko maka ababen kunya ta nuna maka abu ne mai kyau. Yamma kun fahimci wannan da kyau? Me ya kyalkyal banzan da ya ta wuce duniya? Wani zai salwantar da miliyoyi ya nemi gwamna, ya takarar gwamna kuma ya ci gwamna, ko da maguɗi ko da zaɓe dai ya dai ci. Yayi gwamnan shi shekara takwas, duk inda ya zo wuce ana excellency, in ya zo guri an rufe, a jihar shi ne number one da ke faɗin magana a shi. Amma kuma daga ƙarshe da yake ƙirƙiri banza ce, sai ka ga wannan gwamnan an sa mishi hanka, an sa mishi anka, an kai shi gidan yari. Akwai ƙirƙiri banzan da ya wuce wannan? Jiya mutum yana maɗaukaki amma yau yana mafi ƙasƙancin halitta, almajiri da ke bilaye a unguwa ya fi shi ƴanci, ba zai iya takawa tafi inda ya ga dama ba, an takura shi kuma gashi an mishi fallasa. EFCC, ICPC sun mishi fallasa, sun ɓata mishi future, cewa wani mutumin banza ne, wani ɓarawo ne, gidajen shi an je an rubuta menene CFA, menene FCC, waye irin waɗannan abubuwa. Ƙirƙir banza kenan. Yau mutum mai mulki ya dawo makaskanci, yau rayayye ya duka ya kwanta dama, ƙirƙir banza kenan, duniya kenan. To kar ka yadda san ranka ya ƙawata maka ita, kar kuma ka yadda duniya ta ɗauko maka ababen kunya. Domin rayuwar duniya in dai ba Allah aka da aka yi da'a ga annabi ba, ba abin kunya ne. To kar ka yadda ta ruɗe ka ta nuna maka ai babu komi, ai ka je ka yi ta yi, ka nemi kuɗi ka ci, ka nemi mulkin nan, ai ka nemi mulkin nan ka haye, daga nan ka yi ta abin kunya. Fa muddatin lahawi tanqati, kaga wannan wargin ƙyalƙyal banzan nan na duniya wallahi yana gushewa cikin sauki. Nan da nan ko duniya bata tashi ba kai sai ka tashi. A ƙasan nan muna da misalai da yawa. Muna da misalin Murtala yana kan mulki aka kashe shi, kai kafin shi ma su Sardauna da su Tafawa Ɓalewa duk suna kan mulki ba aka kashe su. Kisan gilla din ka gane duniyar nan ƙyalƙyal banza ce. Murtala yana kan mulki aka kashe shi. Sannan Abace yana kan mulki aka kashe shi, ko dai zama mala’ika ne ya kashe shi ko kuma ta sababiyan wani ɗan adam. ‘Yar’adua yana kan mulki shi ma ya mutu. To mulkin da ya kasa hana mala’ikan mutuwa shiga gidan mulki ya ɗauko ran mutum ya zama mulkin banza. Tawaffatu rusulunahum la yufarriqun, to shi ya zama ƙyalƙyal banza kenan. Wani yana ne shi kuma yanzu a ranar da aka ce wancan ya mutu, shi kuma ana ta mitin ne ba jin mutuwan wannan ake yi ba, yanzu ya za a yi ne kuma in ɗaura, ko ɗaukan darasi da yi ba akan abin da ya samu wancan. To kaga ya faɗa cikin ruɗani, ya faɗa cikin ruɗani. To wannan wargin da ake yi na rayuwar duniya, ban sani ba ko ba ku gane duniya a matsayin wargi ba. Wato sai ka ga wani mutumin da yake cikakken ɗan wuta ne a wurin Allah, sai ka gan shi a mulki, Allah baya son shi, Allah baya ƙaunansa. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin, sai ka ga wani kafiri na mulki. Akwai lahawun da ya wuce wannan? In kuna son ku gane meye lahawu, kun san yadda ake shirewa san kwaikwayo, sai a samu wani mutum ko CCB da shi, sai a ce yanzu kai ne alhaji, yanzu kana da miliyoyi. To a wasan nan yanzu shi ne alhaji mai miliyoyi, lahawu kenan. Sai a samu gauro da bai da mata, sai a ce kai ne matan ka huɗu. Sai a zo a wasan kwaikwayon yana huhuwar hanci, to ni da kandala da wane ne da azumi da sallah da zakka sunan mata na shi ne misali. Kar wani ya ce da matan shi muke yi. A wasan kwaikwayo fa amma duka. In aka gama wannan wasan kwaikwayon na minti 20-30, kuma kowa sai ya koma kan asalinsa. Shi wancan talakan yana na a kowa CCB da shi, da kuɗin babur ma da zai koma gida sai ya roƙa. Amma a wasan kwaikwayo shi ne alhaji mai miliyoyi, yana da ma'aikata. Wancan shi ne sarki, wancan shine mai aure, wancan shine kaza, to wannan shine lahau. Kun gane? To haka duniyar nan take. To da haka irin wannan wasan kwaikwayon da ke rayuwar duniya zai yanke, komai zai koma kan asalinsa. Shine a cikin hadisi manzon Allah yake cewa kana iya ganin mutum garba garba a duniya, ga yinan fatan jikin shi mai kyau, in ka ganshi zai burge ka, amma a gurin Allah, Allah la yazni inda Allah janaha ba'udatin, ko darajar fiffiken sauro bai kai ba a gurin Allah, katon banza ne, saboda bai bi Allah ba, ba shi da wata alfarma a gurin Allah. Yace wa ariyatu dahri turtaja, duk ababen da aka aiwatar a rayuwar duniyar nan, duk ababen da aka aiwatar a rayuwar duniyar nan, ababen kunyan da aka yi ta yi a duniya saboda a tara duniyan ko a samu duniyan, za a dawo da su. Ba wai da abin da ya wuce ya wuce kenan ba, ahsahu Allah wa nasuhu, ko ne bayi kuka manta, amma Allah ya tiskace shi ya kiyaye, kuma za a dawo da shi, za a bibiya abin da ka aikata shekara 10 baya, 20 baya, 30 baya, 40 baya, 50 baya, sai dai idan ka tuban ma Allah, Allah ya karɓi tubanka, ya gafarta, ya rufe waɗannan abubuwa, to shine ba za a dawo da su ba. Amma matukar dai Allah bai karɓi tubanka ba, ko kuma baka tuban ba, to za a dawo da su ranar tashin alkiyama a sake bibiyan su. To me zai rage? Wa yabqa alayka ma tartakibuhu min al-maharim, ababin da ka tsoruruta na haramun yana nan a kanka. Wa taktasibuhu min al-ma'asi, zunuban da ka tsoruruta yana nan, za a bincike a kansu kuma a saka maka da abin da ka aikata. Malai ce al-hawa, kaga sarrai, huwa al-adu wal-a'azam, shine kasurgumin makiyi. Jama'a da Allah, wane ne makiyinmu mafi girma? Ah, to ka ɗauka a yi makowa tambaya ne, ka ɗauka da Kirista da Maguzawa da Yahudu a tambayenmu, wane ne makiyinmu mafi girma? Ai, ba za mu ce shaidan ba. Mene ne makiyinmu mafi girma? Kana iya cewa talauci da jahilci, ko da talauci da jahilci su ne mafi girman makiya. To in kana son ka gane mafi sharri fiye da talauci, to shine ka nemi alhawa, sarrai shine mafi girma daga cikin makiya. Allazi yajibu alal insani an yuqatilahu, wanda ya wajaba, ba musabi bane, ya wajaba akan kowane mutum ya yaki wannan makiyin nashi, sarrai kenan. Wai haribahu, kuma ya fada da shi, ashadda mimma yuharibu ayya aduwin, sama da yadda kake fada da kowane irin makiyin naka. Yanzu ka ɗauka kamar mu, mun san cewa maƙiyanmu su ne kafirai, kuma ƙur'ani ya ce mana wa aidu lahum mastata'atun min quwwati, ni mustatalin ƙarfi, ko ba haka ƙur'ani ya ce ba? To menene tattalin ƙarfi? Tattali in za ka yaƙi, abubuwa uku ake nema: al-quwwatul aqliya wal-quwwatul badaniya wal asliha. Abinda ake nema kenan in za a yaki, a sami ƙarfi ta janibin hankali, wato na ɗaya dai tukuna ka gane waye maƙiyin, me zai raunana maƙiyin, me zai ƙarfafa maƙiyin, sannan kuma wani irin tako za a bi a yi faɗa da wannan maƙiyin. To haka ne ya kamata kai ma zuciyarka, ka gane wannan cutar na san rai, ka gane menene ke raunana san rai a cikin zuciya, menene kuma in mutum ya sakaci zai ta ƙarfafan san ransa, kuma ta hanya za ka bi ka kubuta daga cutar san rai. To ka samu al-quwwatul aqliya ke, sai ka je al-quwwatul badaniya. Kamar yadda in za ka yaƙi maƙiyinka, sai ka horar da kanka, kai training, ka iya daure ma wahala, ka iya daure ma kunci, ka iya daure ma yunwa, ka iya daure ma waye. To haka nan ya wajaba ka fuskanci maƙiyarka san rai, ka horar da jikinka, ka saba ma jikinka da ƙin duniya, ka saba ma jikinka da ƙin mulki, ka saba ma jikinka da ƙin neman suna, ka saba ma jikinka da ƙin kuɗi, duk in kuma ka same su za su zama su zama a tafin hannunka, ka horar da jiki kenan. To sannan sai ka samu asliha, makamai da za ka yi faɗa da su. A janibin asliha ma sun kaskashi biyu ne. Akwai aslihan da yake so za ka riƙa kai hari da su aiki, kamar in ada ne a ce da takobba da kibiyoyi da mashi, a yanzu kuma mu ce kamar bindiga, igwa, abin nan jirage na yaƙi na sama, jiragen ruwa na yaƙi, da irin wannan dabbabacin igwa kenan da sauransu. Su za ka riƙa kai hari ne da bullet da sauransu, da su za ka riƙa kai hari. Sannan kuma za ka nemi abin da zai baka kariya, za ka sami abin da zai riƙa baka kariya. In ada ne sai mu ce garkuwa. Yanzu ko duk wani abin da ka san zai baka kariya, kamar irin technology wanda yake zai baka kariya, maƙiyinka ba zai ganka daga nesa ba, duk suna cikin asliha. To haka nan za ka yi musan zuciyanka irin wannan tattalin, sai ka yi ta kai mata haji. Mun kawo harin da za ka kai mata a cikin shimfiɗan da muka yi, ka samu al'ilmin naka ilimi mai amfani, ka samu al'ikhlas, ikhlasi, ka sami kasaratu zikiri, harshenka ya ɗanyanta da ambaton Allah, ka sami musahabatul akhyar, zama da mutanen kirki. Ire-iren waɗannan abubuwa so ne za ka yi ta kai masar ranka hari da su, kuma ka samu abin da zai kare ka, shi ne ambaton Allah da yin ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shi ne Malik ya cewa shi san rai za ka yaƙe shi sama da yadda kake faɗa da kowane irin maki. Ya ce ƙulu Abu Hazim ƙatil hawaka ashadda mimma tuqatil aduwa. Abu Hazim yana cewa ka yaƙi san ranka sama da yadda kake faɗa da duk wani abokin gabanka. Malam da ya ce kai alhawa huwa asasu kulli fitina, san rai nan ne foundation, nan ne tushen duk wata fitina da ka ganta a duniya. Duk wanda ka ga ya halaka ya bi san rai, duk wanda ka ga an zage shi bi haƙƙin to ya bi san rai. Akwai wanda za a zage shi bi ghairi haƙ, amma wanda ka ga an zage shi akan ya cancanci a zage shi to ya bi san rai. In namiji ya ƙi ba matarsa haƙƙinta, ya ƙi ciyar da ita, ya ƙi shayar da ita, ya ƙi tufatar da ita, ya tauye mata haƙƙi, za ta zage shi ko ba za ta zage shi ba? Ya bi san rai ne Hawa. In ka ga shugabanni talakawan suna zaginsu, san rai suka bi. In ka ga talakawa sun ƙi biyayya ga shugabanni cikin umarnin da suka yi musu mai kyau, sun bi san rai. In ka ga malamai an raina su, sun bi san rai. In ka ga haka nan duk wani wata fitina da ka ganta a duniya, to san rai ita ke jefa mutum ciki. Wa sababu kulli baliya, haka nan kuma san rai sababi ne na kowane irin bala'i. Duk wani bala'i da ka gani, in kana jin ana ce maka akwai bala'in kidnappers, me ya jefa kidnappers zuwa ga kidnapping? San rai ne. Suna son su kosar da zuciyarsu ne, buƙatuwar zuciya. Suna son su rayu ne amma ta hanyar su kashe wani. Suna son su ji daɗi amma ta hanyar su ƙuntata ma wani. Haka yake duk inda ka ga bala'i ya yi yawa ko bala'i ya faru, to san rai ne a wurin. Wa qala Sufyan ath-Thawri, ya nafsu tubi fa innal mauta qad hana wa asil hawa fal hawa ma zala fattana. Sufyan ath-Thawri ke cewa ya ke rai ki tuba zuwa ga Allah, ki sani cewa fa mutuwa ya kusanto, mutuwa ta kusanto. Wa asil hawa, ki saba ma san rai, fal hawa ma zala fattana, san rai bai gushe yana fitinan dan adam ba. Duk wanda ya gwa matsala san rai to sai ya faɗa cikin fitinan duniya kafin fitinan lahira. Allah ka tsamar da mu. Malik sa walam ma kana hadha sha'anul hawa, to tunda wannan shine al'amarin san rai, wajaba alhadithu anhu, ya wajaba ai magana akan sa, hatta nabta ila an hadha almarad alkhatir wa sharr almustaqir. Muna fatan idan muka yi magana akan hawa mu iya nisantar sa, wato shi wannan rashin lafiya ne, bala'in hadari da kuma sharri mai yawan yaduwa. Duk inda san rai ya zo to sharri bai takaita a wuri ɗaya ba, sai ya yadu ko ina. Kenan kaga kamar yadda muke cewa idan kaga halin da muka fada a ciki a ƙasarmu, kaga cewa wanda ya kamata ya shugabanci ba shi yake yi ba, an bi sabai. Wannan din gashi ya jefa mu zuwa ga wani bala'i da fitina da musiba, mun kasa samun ilimi daga kacin ilimi ko na duniya ko na addini, mun kasa samun lafiya gayi nan kowa ka taba anan typhoid da malaria. Duk cikinmu nan ban ga wani in auna shi ba za a gano typhoid da malaria tare da shi ba. In ma ba ka da typhoid ko malaria to kana da ulcer. In ba ka da ulcer kana fama da ciwon baya ko ciwon kafa, wanda ba shi da ɗaya daga cikin waɗannan ya ɗaga hannun gwiwa shi. Allah ka shiryar da mu. Ba lafiya, ba ilimi, ba tsaro, ba komai a ƙasan, duk abin da ka ɗauka san rai ya sa mu rasa. Amma in arziki ne fa, muna da arziki a ƙasa, sai dai mu gaya ma wasu arziki, ba dai a gaya mana ba. Amma kuma ga rayuwa ba daɗi, cikin ƙunci da wahala, abincin da za ka ci ya fi ƙarfinka. A ƙasashen da suka ci gaba wanda ba su kai mu arziki ba, ba su ɗauki ɗaya cikin goma na arzikinmu ba. Ya ma za a yi ka ci abinci ba nama? Ta yaya? Mala a Saudiya ana cin abinci ba nama? Ana cin abinci ba tare da akwai juice a kusa da kai ba? Bai yiwuwa. To, ko mun talaucin mutum ya fi ƙarfin cin abinci da nama? To, don Allah. Mala a Sudan ana cin abinci ba nama? Sai nan. Ko agas za ka ci, sai ka ci shi da nama. Sai dai ku in zaɓin kanka ne ba ka san cin nama. Amma mu yanzu nan wanda ke cin abin da ya waje bai ci, to muna ƙida shi ha'ula imanallahu alaihim min bainina. Yau a ga cewa kakan ɗan je ka ɗan samu lokaci ka soyo lemu da ayaba da kankana, sai a daga nan ka gani? Ka gani wasu suna jin daɗinsu? Ka gani su kenan? Su ne masu falala? Waɗannan abubuwan fa dole ne fa a rayuwanka? Ko kuma abin ka cewa duk sati ɗaya biyu za ka sai ka ji biyu uku a yanka? Sai a riga ganin kamar talakawa su riga ganin kamar kai kana Allah ya ba su nasu. Duk san rai wallahi ya jefa mu zuwa ga wannan. Allah ka shiryar da mu. Malai ya ce a ƙarshe, wasana tatarraqu fi hadha alkitab ila ta'rif alhawa. A wannan littafi za mu yi ta'rifi, definition na alhawa wa adrarihi, za mu kawo cutarwan san rai wa fawaidi mukhalifatihi, za kuma kawo fa'idan da ke cikin saba ma san rai wa asbabi tibaihi, da dalilan da ke kawo a riƙa jin san rai wa tariqi ilajihi, za kuma kawo hanyoyin da za a bi a magance matsalar san rai wal farqi bainal mahmud minhu wal maghmum, za kuma mu kawo bayani da ke tantance wani san rai ne ake so wani san rai ne ba a so. Wala yafutuni an ashkura kullu man sahama, ba zai gushe mini ba har sai na nuna godiyata ga duk wanda ya taimaka fi idadi hadhihi almadda, wurin tattalin wannan karatun da za mu yi a yanzu, wa ikhrajiha bi surati almardiya, har ta fito irin yadda kake ganin ta din nan ga tanan abin amincewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan karshen shi fitar da malin yake nan, insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu je ta'rif na alhawa. Abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ka gafarta, Allah ka rufa mana asirin duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya, Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu, Allah ka raba mu da wannan mummunan cuta na san rai, Allah ka aminta da mu daga dukkan shari, ka ciyar da mu daga yunwa, ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim, fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.